Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammaci. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci naku na yau Laraba, 12 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020. Kamu mu tsunduma cikin shirin, bar Hadiza dida dai naga kin yi dogon hutu a Najeriya.
Ai fa,
sannan zuwa to sai ki fara mana da kanin labari Hadiza.
To, isu dan majalisar dattawa daga jihar Vermont, wato Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire. Yau Laraba kuma jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Sannan kuma wato gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasa Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotu hukunta manyan laifuka ta kasa, wato ICC.
To, muna dauke da cikakkun labarin. Idan kuma muka leka cikin taskar rahotanni, jim kadan bayan saukar shugaba Muhammadu Buhari a birnin Maiduguri, jama'ar garin sun yi mishi maraba da ihun bamu so, ko me ya kawo hakan?
Ba babu wani annashuwa, babu wani mai murna game da wannan zuwan nasa. Da idan yakan zo zaka ga an fito bakin didi ana taransa.
To, muna dauke da wannan. Ana kuma iya cewa wani irin hali al'ummomi da ke bakin iyakokin Najeriya da makota suka shiga a sanadiyar matakin gwamnatin tarayyar Najeriya?
Ni ban ga abin da ya kawo hukumar kasuwan nan ta hito da wannan sanarwa ba, don ba doka bace zance, don sanarwa ce.
To, muna dauke da wannan shi ma. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku maimaicin shirin ciwon ƴamace na ƴamace ne, wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Amma duk kafin nan, bari mu fara da jin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa daga jihar Vermont, Bernie Sanders, ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na In Democrat a jiya Talata, yayin da aka fara mai da hankali akan gwagwarmayar tsaye da takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba, bayan watanni da aka kwashi ana fafatawa tsakanin ƴan takara da yawa. Sanders ya lashe kuri'u kashi 26 cikin 100, inda ya sha gaban tsohon magajin gari South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, wanda ya samu kuri'u kashi 24 cikin 100. Sanders ya kira wannan kokarin da ya yi wata babbar nasara a gaban wani taron jama'a da ke taya shi murna a yankin Manchester, kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe 'yan jam'iyyar Democrat za su haɗa kai a kokarin ganin an kawar da Trump. A yau Laraba, jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Hukumar kula da lafiya ta kasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar cewa sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. Wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga. Gungun mutane mafi girma da suka kamu da cutar su ne waɗanda ke cikin wani jirgin ruwa a Yokohama da ke ƙasar Japan, inda mutane 174 daga cikin mutane 340 da ke cikin jirgin suka nuna alamun kamuwa da cutar, yayin da har yanzu ake tsare da jirgin. Gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa, wato ICC, don a yi musu shari'a. Kotun ICC na neman shugaban Bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan kare dangi. Masu gabatar da ƙara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba Bashir sun yi ƙoƙarin kawar da ɗaukacin ƙabilun yankin Darfur, yayin da suke fafatuka don murƙushe tawayen da ya fara a yankin.
Kau bari mu fara da rahotonmu na ziyarar shugaban kasa Buhari a jihar Borno, wanda jama'an birnin Maiduguri suka ainihin nuna rashin jin daɗin su da wannan ziyarar tasa. Kusan ana iya cewa wannan shine karan farko da aka yi ma shugaba Buhari ihu a jihohin arewacin Najeriya. Na tuntubi wakilinmu Haruna Dauda Biyu ga kuma abin da yake cewa.
Wato alhamdulillah shugaban kasa ya iso Jihar Borno kada misalin karfe 1 da wasu mintuna kamar minti 5 haka a jirgin sai soka a nan filin sokan jirgin sama na sojan Najeriya. Bayan sokan sa aka miƙe sai je Tazia gidan wato mai martaba Shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Zabe ibn Asan game da rasuwar wata yarsa da aka ce ta rasu wato a shekarar jiya kenan. So fitowar sai zaka kuma ya sake dimfarin fadar gwamnatin jihar Borno inda yanzu ya shiga suna ganawa da gwamnati da tsoron makarantun gwamnatin jihar Borno. A halin yanzu dai shugaban kasa nan yana ganawa da waɗannan mutane ba su gara sun gama ganawa ba tukunna ba sun nemi ji sakamakon dalilin zuwansa.
Cewa akwai rahotanni da suka nuna cewa bayan shigowar shi babban birnin Maiduguri al'umma da dama suna ta ihwace-ihwace cewa ba ma so. Me kake gani ya kawo haka?
Eh to gaskiya ya danganci matsalolin tsaro da ake ci gaba da fuskanta ganin cewa shugaban kasa ya sha alƙawarin cewa zai maido da zaman lafiya a wannan yanki kuma har yanzu kusan abin sabuwa take komawa musamman ma wannan hare-hare na 'yan kwanakin nan da aka kai ƙauyen Auno wanda ana kitso san ma kaman zai kai ziyaran gari da ido a wurin amma babu tabbas na wannan batu ko da yazo yana shigewa gaskiya babu wani annashuwa a fuskan jama'a dan ganin cewa an kare hanyoyi an bar hanya guda ne kusan akwatin kusan ababen hawa kuma didin tashin lokacin yan makaranta ne duk suna dawowa da kafa har ma wasu daga cikin suke nuna cewa ba sa so kan dan yiwa kan nan na nuna rashin jin daɗinsu game da wannan ziyara.
Ana iya cewa kenan wannan shine karo na farko da aka ga an yi ma shugaban kasa Buhari irin wannan cewar ba a so.
Gaskiya nan dai jihar Borno kusan shine karo na farko da za a ce an yi masa amma kuma ba shine karo na farko da aka yi wa wani shugaban kasa ba don ko shi Goodluck Jonathan an taɓa masa a lokacinsa da ya kawo wani ziyara cikin garin Maiduguri an yi masa irin wannan ba a so din. Wannan kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari shine karo na farko da aka yi masa irin wannan ma babu wani annashuwa babu wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo za ka ga an fito bakin didi ana taransa ana sai Buhari ko kuma sai kayi da sauransu wannan karin gaskiya kowa na harkan gabansa ne duk fuskan wanda ka duba za ka ga fuskansa na ɗaya babu annashuwa babu komai.
Kuna gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya soma baki cikin shawar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen dan siyasa da aka samu da laifin yiwa majalisa ƙarya. Ina da cikakken ƴancin yin haka. Ina nisan da kaina daga batattuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani, inji Trump a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa a yammacin jiya Talata. Bai magana da su ba. Ina jin shawar da aka bayar ta zama abin ba'a ne a gani na. Shawar da aka bayar ba ta dace ba. Masu gabatar da ƙara na tarayya a ranar da ta gabata sun ba da shawarar ɗaurin kurkuku na shekara 7 zuwa 9 ga Roger Stone, wani aminin Trump wanda ya fuskanci tuhumar yin ƙarya ga majalisa da toshiyar baki game da binciken majalisa, wanda hakan ya samo asali ne daga binciken na musamman na Robert Mueller na yin kutse a cikin rasha a zaben. Shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata cewa kar ya amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar, amma ya bar kofa buɗe don tattaunawa da Isra'ila. A cikin wani jawabi na tsawon minti 35 ga kwamitin tsaron yankin, Abbas ya nuna fushinsa kan yankin da aka ce za a ware masu a matsayin kasarsu karkashin shirin zaman lafiya da Trump yake so ya aiwatar wa kasar. Wannan shirin bai zo ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a yankin. Sabili da haka ba za mu amince da wannan shirin ba. Za mu tunkari wani a wannan batun da ke ƙasa. Wannan shine takaitaccen batun shirin da aka gabatar mana. Wannan shine jihar da za mu ba su. Gwamnatin ƙasar Thailand da kuma musulmi 'yan aware da suke kudancin ƙasar mai nisa da mabiya addinin Buddha da suke Rinjaye sun fara wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya, amma wasu sun ce tattaunawar tana da dama wato 'yan kaɗan da za su iya samun nasara. Bayan an shafa watanni ana tattaunawa ta wasu hanyoyi bayan fagen da kasashen Asia da Turai suka saka ido, gwamnatin ta haɗu tare da shugabannin ƙungiyar 'yan tawaye masu girma, Barisan Revolution National, wato BRN, don tattaunawa a hukumance a karo na farko a cikin shekara 6 a ranar 20 ga watan Janairu da ya gabata a kasar Malaysia. Ana kuma tsammanin za su hadu ta biyu a farkon watan Maris. Masu ka ido daga Thailand da kuma Switzerland an ba da rahoton shigar su taron na ranar 20 ga watan Janairu da ta gabata, amma duka bangarorin biyu babu wanda ya bada cikakken bayanai akan abubuwan da suka tattauna.
Gai da Haji Zakari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba, inda kasashen Afirka na yammaci za su nazarci kalubale da rufe kan iyakokin Najeriya ke haddasawa ga tattalin arzikinsu. Tun bayan rufe bakin iyakokin Najeriya, jama'a da dama ke kokawa dangane da matakin. Nasiru Adamu Alhikaya ya duba muna wannan matsalar.
Kasashe 15 na Afirka tin ma za su gudanar da nazari kan irin tasiri ko illar da kasashen su suka fuskanta sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya tun watan Agustan bara. Najeriya dai ta rufe kan iyakarce ta kasa don yaki da Simoga, inda daga bisani lamarin ya shafi sauran kayan masarufi da kuma manufar hana shigo da makamai. A sanarwa kan nazarin da za a gudanar bai faɗi takamaiman lokacin fito da rahoto kan lamarin ba, amma ministan waje na Najeriya Geoffrey Onyema ya ce za a yi hakan nan ba da dadewa ba.
On the transportation of goods within ECOWAS and across borders, we will now insist on proper recognized packaging of those goods. No longer
a bayanan ministan kan muradun rufe iyakar kamar yadda ya bayyana a ganawa da manema labaru. Onyema ya ce ya zama wajibi a kula da ingancin kayan da za su kera tsakan iyakar Najeriya.
Those goods must be in majority produced in those countries, or if they are coming from outside ECOWAS, the value addition made by an ECOWAS country must be over 50%.
Geoffrey Onyema, wanda ya ce za a tabbatar kayan da za su ke shigowa Najeriya an kera su ko samar da su a cikin kasashen na Afirka ta yamma, kuma a tabbatar da hajjar da za ta shigo daga waje da yankin an sanya mata harajin fiye da kashi 50 cikin 100. Wani muradin na rufe iyakar shine yunkurin sanya Najeriya ta zama wata babbar cibiyar kasuwanci a Afirka. Jami'an tsaron Najeriya na nuna amfanin ci gaba da rufe iyakar har sai an samu nasarar da ake bukata ta hana makamai shiga hannun yan ta'adda. Wannan shine ra'ayin babban sufetin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu.
Tun lokacin da aka rufe border din nan, wannan lokacin da muka ba da rahoton zuwa mun ga cewa shigowar makamai din yayi kasa sosai.
Wasu matakan da hukumar hana fasa kabre ta dauka na hana sauki mai a tazarar kilomita 20 daga kan iyaka bai yi wasu 'yan majalisar wakilai na yankin kan iyakar dadi ba. Sada Soli Jibiya daga jihar Katsina ya nuna illar matakin zai kare ne kan talakawan yankin maimakon ya zama maganin Simoga.
Ni ban ga abin da ya kawo hukumar kasuwan nan ta hito da wannan sanarwa ba, don ba doka bace zan ce, don sanarwa ce. Shin mutanen da Allah ya halicce su akan bodojin Najeriya ba mutane bane, ba 'yan Najeriya bane? Wannan abin da lura kenan, tsawon rayuwar da zai mutane idan hukumar custom tana son ta yi aikin ta, ba sai ta hana wannan ba, suna da hanyoyin da suke hana kuskuren ai.
Shugaba Buhari ya nuna alamun in za a bi ka'idar hadadar kasuwanci ta yankin, gwamnatinsa za ta bude iyakar. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida sarkin yaki Nasiru Adamu Alhikaya. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin Ciwon Kyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Akalar shirin ciwon kyamaci a wannan mako ya karkata ne kan dalilin da ya sanya mata ba su mara wa 'yan uwansu baya a fagen siyasa. Na fara ne da tattaunawa da wata 'yar siyasa a jihar Kano, Hajiya Aishan Jafaru Fage.
A fage local government ne chairman elders sun taba ce, wallahi duk Kano babu su ne kadai.
Yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi?
Eh, to ni alhamdulillah ni ban taba samun goyon baya daga wajen mata ba, dogaro da jajircewa ta. Saboda kin ga mazabata nan ta fage a kwaci na 024 ban taba faduwa zabe ba. kowaye da kai da yi da kai akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mazabata da local government ina wanda ka faduwa akwatin na
bari mu dan yi waiwaye Shehra Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai ƙuri'a guda ɗaya kacal duk matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da wani ya tasiri ba a lokacin zaɓe.
To abinda zan iya cewa ga madan wannan wannan abin takaici ne wannan abin mata mu dubawa kanmu wannan matsalan kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka jefa mata ƙuri'a ba kin san Najeriya abinda yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin delegate din to tana aka siye su suka mura mata baya kwadayin kudin delegate ne ya dawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gold sai marawa in wasu mata baya ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna to duk mutumin da a yanda muke sarayau da yancin mu nake ga ni to duk mutumin da ya dauko a fatinan kuɗi izo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewa ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi ɗan uwan mu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wannan mint din da zance ya lalace.
A zauren tattaunawar mu mun karɓi bakoncin Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu na yau bai kasance.
Shi ya sa mata suke kishin zaɓen mata 'yan uwansu kuma abin da ya sa mata suke yawan mai kishin don girman kanmu mace ce za ka tashi ka rama mata baya ka samu kujera tana samun kujerar ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farin to yake sun shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a sai ta zama ita ce tauraruwa tare da mata da su zaɓe ta kamar bayi za ta je ungo a riƙe mata jaka sun gane to wa'in abubuwan muke dubawa muke kishi ba mu son mu fito mu zaɓi mace amma namiji idan ka zaɓe shi zai zara zaka ya san kai wahala da shi amma mace a'a ta zama tauraruwa ke da kike zama biye wancan
to ko ya aka haka
sons children da mata suke gudun zaɓen mata
to haka ne
haka ne the gaskiya tsakanin da annan mace cannot be competent and strong like a man dan muna da rauni muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je gaskiya ba zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in tana cikin labor aka aiki ya tashi ta yaya za ta yi ta saki labor ta je wurin aiki kuma wannan akwai cikas a wannan wurin mata tana message akwai wata da take tana message wallahi zazzabi take kamar mai typhoid ba za ta iya aje wannan message mata take wani aiki gaban ta a ci a cikin siyasa kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe yaƙe da maza ba gaskiya
idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaikowa kan aiki ne ba kiya gani za a iya kawo kan wannan matsala
a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa ƴan gata ne
to shimfidar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son marawa ƴan uwansu mata baya ba kiya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullun
ne
ne
malama maganar kishi da haka ta yi gaskiya ne maganin kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma san kanmu ba mu san junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office yau ta samu office ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abun nan but ni tumi ko ina san in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance
to ta yaya za su tallafa wa juna
kuma za tsoron Allah to ta ta sanitizing juna muna nuna ma juna abubuwa muna jawo hankalin juna da ra'ayin juna cewa bai kamata ba in kin je waje kake manta da yan uwanki mata da haka zaki ga an wayar da kan mata suna fitowa kuma kin san kake manta akwai wannan gender inequality da yake kawo ma mata kuma baya a arewa.
Banda wannan matsala na rashin daidaiton jinsi da ake samu a guraben ayyuka, matan ya kamata su yi la'akari da wannan su tallafa wa juna. Hajiya Hafsa, ko za ki iya shigowa a nan?
Gaskiya mata muna da matsala sosai. Na faɗa miki da farko, mace ta samu kujerar zama, to gaba ɗaya ba ta son wata mace ta zo kusa da ita, ba ta so da kawo level ɗinta, ba dai matan su ta fita. So for that reason, namiji baya haka. Yanzu namiji ne fa in ya samu kujera, maza zai jawo duk abin da ɗinsa, amma mace a za ta jawo namiji ne. Za ta manta da mata, za ta zama mazaje da suke bodi guide ɗinta, suke ma da PA ɗinta, shine kusa ɗinta, ta manta gaba ɗaya ba ta tafiya da mata.
To dukanmu nan mu mata ne. Wani irin tsaiko hakan yake haifarwa, wani bangare da wani bangare yake haifar da tsaiko a al'amuran rayuwar mu mata.
Shi ya sa ba ma samun ci gaba. Shi ya sa mata ba sa samun ci gaba. Muna nan a inda muke. Mata ba sa samun ci gaba saboda wannan
tsaiko. Muna nan a inda muke. Mata ba sa samun ci
gaba. To ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar? Domin idan mu
abin da ya kamata ya shawo kan shi, ya kamata mata su fito su haɗa workshop zuwa mata mu haɗa kanmu mu fito mu yaƙi mun fi su yawa zaɓe ma mata ke yi da yara, inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu mu yaƙi maza su babu yanda za namiji ya motsi don mun fi su yawa. To amma matsalar
mai yawanci a arewa ne muke samun matsalar
nan, ya ɗi shine matsalar da ake samu.
Okay, kika ce
yawanci a arewa muke samun matsalar nan.
Yawanci a arewa ake samun wannan matsalar?
Matsalar nan na mata ba?
Kudu ma ana samu.
Amma dai za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata 10-20 haka sun fito. Amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa.
Mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa, wato
Sarah Jibril,
wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata ƙuri'a.
A primary. Kwaɗayi ne ya kai mata suka je suka yi mata wayau.
To,
mata suna da wannan suka zuzzur mata. Sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin nan ɗinta, sannan kuma da mazan suka je suka saye shi sai suka kare ta ita kaɗai ta sa ƙura'anta ita kaɗai a firamare.
Wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu.
Ɗaya ne ke ɓata gari, kin gane? Akwai wata wanda ba ta da kamun kanta za ta yi ta lalata kanta, to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya. Kin gane ai? Wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan saura sufa ɗinki, sai kuma ranta ya ɓaci, sai ka nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye. Idan Allah ya baki shugabanci, ko da ni na haife ki dole in bi. Amma akwai wadda za ki ga duk abin da kike mata wallahi, she's not contented. Ta shiga gari ta ɓata ki ta ce ba abin da kike mata. Kuma wara ko da suke kusa suna gana abin da kike mata.
Masu sauraro, a nan kuma za mu ja labulen shirin, sai kuma mako gobe idan Allah ya yarda, kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da wannan tattaunawa tamu. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti, Solomon Abu, ni Aisha Ma'azu nake muku ban kwana.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce hakika matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na zarcewa zuwa birnin Maiduguri da ke jihar Borno domin jajanta waɗanda harin Boko Haram ya shafa bayan dawowa daga tafiyar da ya yi Addis Ababa na ƙasar Ethiopia kan taron AU ya yi daidai. Kuma hakan wani abin ayaba ne da fatan al'ummar jihar Borno za su yi amfani da wannan damar wajen fadawa shugaban baki da baki irin mawuyacin halin da suke ciki na masifar Boko Haram. Domin masu juya akalar gwamnati sun kange shi daga sanin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa, sai abin da kawai suke so ya ji yake ji. Da fatan Allah ya mana maganin wannan matsalar tsaro da ta zame wa kasar mu kadan garin bakin tulu amin suma amin sai kuma sakon mu daga bai fito daga Sadiya na Mairo Umar Makera tace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika tace muna fata Allah ya sa za a gaggauta yanke waɗannan mutane 20 da rundunar tsaro ta STF ta kama da laifin ta'addanci a jihar Filato hukunci domin su girbe abin da suka shuka sai kuma sakon mu daga bai fito daga Haruna Abdulmuni Mai Gaido da Musa Abdulmuni Mai Gaido doguwa tare da Iliyasu Ibrahim dan Bushiya suka ce baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika suka ce a yau mun shigo wannan filin ne domin ku ba mu dama kamar da kuka saba domin mu miƙa kuken mu ga hukumar da alhakin samar da service ya ratai a wuyanta da ma dan majalisar mu wato honorable Alasan Ado doguwa dan Allah su taimaka su samu mana wadataccen service a yankin S Kaura da Mai Gaido har ma da Tawaye domin muna fuskantar kalubale masu yawa sakamakon karancin service din Allah ya sa wannan kuke namu ya kai ga waɗanda akai domin su sai kuma sakonmu daga ƙarshe ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Massa daga jihar Borno yace salam biya Hausa yace da Allah ku bani dama na jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda aka kashe a garin Auno na jihar Borno Allah ya ji kansu da rahama
amma sauraro yanzu kuma sai shirinmu na gaba labaran duniya a takaice
Majalisar dattawa daga jihar Vermont Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na ƴan Democrat a jiya Talata yayin da aka fara mai da hankali akan gwagwarmayar tsaye da dan takara da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba bayan watanni da aka kwashi ana fafatawa tsakanin ƴan takara da yawa A yau Laraba jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Hukumar kula da lafiya ta kasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. Wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga. Gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaba wato Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC don yi musu shari'a. Kotun ICC na neman shugaba Bashir ne saboda laifukan yaki da ta'addanci da kisan kare dangi. Masu gabatar da kara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba Bashir sun yi kokarin kawar da daukacin kabilan yankin Darfur yayin da suke fafatuka don murkushe tawayen da ya fara a yankin. Shugaba Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya tsoma baki cikin shawarar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen dan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya. Ina da cikakken ƴancin yin haka. Ina nisanta kaina daga batutuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani inji Trump a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa a yammacin jiya Talata ban yi magana da su ba
to masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci wanda a nan birnin Washington DC agogo muke cewa karfe 10:28 sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin yau maudu'inmu na yau shine akan ziyarar shugaba Buhari birnin Maiduguri wanda ya kai ga har aka yi mishi ihu a sanadiyar rashin tsaro za mu so mu ji ra'ayoyinku yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da injiniyan namu na wannan lokaci Mr Daniel Crofton ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.